نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan uwa masu albarka, barkamu da sake haɗuwa da ku a daidai wannan lokaci ta wannan tasha ta mai albarka ta Sunna TV, Sunna daga gidan kowa, a inda muke gabatar muku da shirin mu mai albarka mai taken Shari'a Gatar Musulmi. Wannan shiri an tsara shi ne don ya zama wato wani dandamali don tattauna batutuwa da ke da alaƙa da rayuwa da addini da makomar musulmai, da nufin a samar da mafita akan matsaloli da wayar da kai da karantarwa da kuma nuni zuwa ga abin da zai mana alkhairi a rayuwarmu da addininmu da makomarmu. Allah ubangiji ya sa mu dace. Kamar kullum a yau ma muna tare da malamin namu Malam Bashir Lawal Muhammad daga birnin Zaria, wanda a kullum yake samun halin zuwa don tattaunawa da bamu mafita da kuma zama bako a wannan shiri. Allah ya gata malam, barka da isuwa.
Alhamdulillah.
Hanya ku tsari wannan mala an ce an gama ta gaba ɗaya. Ko ina titina ne.
Da sauki dai.
Kun mu rubar mu.
Allah ya shi ta Allah shi ne mai
tsawa shi ne.
Allah ya ba mu
wani gaci mutane sai gudu suke akan hanya ba ji ba ji. Da kuma ramuka.
Wanda ku suka gani ko sun shaida haka su.
Da kuma ramuka.
Ku ne ba a san daga ina zuwa ina ba.
To. Don makabtan ku kanawa ɗin nan goma.
Daga din Zariya zuwa Kaduna Kambe tana da kyau, amma in ka taho daga Zariya zuwa Kano akwai shi ma ci gaba.
To Allah dai ya sa mu dace.
Allah shi kyauta, Allah ba mu mafita ta alkhairi.
Idan masu bibiyar mu za su iya tunawa a makon da ya gabata, mallam ya kuma nazarci akan abin da ya shafi jarabawa da Allah wadda sarki yake wa al'umma, wanda muka ji farko tukunna kaddara ce Allah yake kaddara ya jarabci al'umma da abubuwa mabambanta da tsoro da yunwa da talauci da rashin sanin ya rayuwa za ta fuskanta da ƙarancin ruwa, ƙarancin abinci da makamantansu. Abu na biyu da malam ya fara mana magana a kai shi ne abin da ya shafi sabubba, wato sabubba na sunnar da Allah ya tsara cewa duk ƙaddara tana da sababinta. Bayan da Allah ya ƙaddarta, kuma sai ya gindaya sabubba waɗanda idan an samu waɗannan sabubban, idan Allah ya so ya zartar sai ya bada musabbab. Mun ji na ɗaya, mun ji na biyu, waɗanda ba sai mun koma kansu ba. Allah ya zo zai mana magana akan sababi na uku, sai lokaci ya yi halin nasa. Wanda wannan sababi kamar yadda malam ya fara tattaunawa akan shi Allah ta malam shi ne batu game da wato muhimmancin tsarin tattalin arziki da kuma sanin makama game da tsimi da tanaji. Da in dai al'umma ba ta yi shi ba, babu shakka za su shiga cikin halin garari irin wannan da muke gani. Idan ko ta yi, wannan ma bai da alaƙa da imani ko rashin imani. Ko musulma ce wannan al'umma, ko musulma ba ce, in ta ɗauki mataki na yi ma tattalin arzikin ta tsarin da ya kamata, to za ta ɓulle. In ko ba ta ɗauki wannan matakin ba, to a nan imani da yarda da Allah da riƙo da addini da riƙo da sunna manzala sallallahu alaihi wasallama ba zai zama mata fita ba. Wannan shi ne abin da masu sauraro na sun yin kai mako guda suna jiran wannan fashin da zai halaga ta.
To, a'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dan uwa masu kallon mu da sauraron mu, ni ma ina muna sallama irin ta musulunci, ina cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkan mu kuma da sake haduwa a wannan farfajiya tamu da muke tattaunawa domin karar juna a game da ababen da suka shafi addininmu da kuma rayuwarmu gabaki ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci, ya shige wani gaba, kuma tsare mu daga aikata abin da ba daidai ba. Kamar yadda malam suka yi tambaya, aka maimaita tambayar da muka sa ta amala a darasin da ya gabata, ita ka'ida ta tattalin arziki ko ka'ida ta tsarin rayuwa gabaki ɗaya, wannan ya shafi tattalin arziki ne ko kuma wani abin da ba tattalin arzikin ba? Tsari ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara shi a matsayin sunnar sa kauniyya, cewa duk wanda ya riko da wannan tsarin na Allah subhanahu wa ta'ala, ne ya tashi ya tsari, ne ya tashi ya nema, ne ya tashi ya tsini da dabara, ne ya tashi ya yi wa kansa tunanin cewa idan abu kaza ya zo, to ya zan iya fuskantar sa, idan kuma ta can ya fito min, ta ina zan iya fuskantar sa. wannan wajibi ne. Allah bai yarda da mutum ya zauna kawai ya ce ai andana daka Allah subhanahu wataala ke shahid da ita Allah ba. Wannan ba tsarin addini bane, ba tsari bane kuma na rayuwa. Tsari ne na mutanen da suka zama ba su da tunani mai kyau. Ko duk al'ummar da ta zama ba ta da tsari. Al-Imam al-Maqrizi yace cikin mafi yawancin abin da suka bibiya a tarihi a matsayin sa na malami na iktisadi, malami ne na tarihi Al-Imam al-Maqrizi, malami ne na tattalin arziki wato kamar yanzu a ce economist ne shi, masani economist ne, tsini da dabara da yadda ake tattala arziki da yadda ake tsini da dabarar rayuwa. Ya faɗi a cikin wannan littafin nasa cewa irasatul umma bi kashfil ghumma, cewa al'umma daga cikin ababen da suka shigar da ita cikin bala'i na yunwa da tashin gauran zafi na farashin kayayyakin masarufi da talauci, ko da yawa abin da ke faruwa shine rashin tsari. Annabi Yusuf alaihi salam abin da Allah subhanahu wataala ya sanar da shi kenan a lokacin da sarkin Masar Azizu Misri ya mafarki cewa dashi inni ra'aytu abannan inni ara sab'a baqaratin simani yaqunna sab'un ijafu wa sab'a sumbulatin khudri wa ukhra yabisati, ni mafarki cewa ya ga wasu naji wato shanu guda bakwai waɗanda suke masu kiba a gefe guda, kuma sannan ga wasu su kuma ramammu kanjamammu suna cin su. Sannan ya ga wasu zangarniyoyi waɗanda suke koraye, sannan ya ga wasu waɗanda suke su kuma busassu, ya ce a nemo masa wanda zai yi masa mafassara mafarkinsa. Aka nemo, aka bincika, aka ce ga Annabi Yusuf alaihi salam. Annabi Yusuf alaihi salam ya zo ya fassara masa mafarki cewa za a samu dama ta ruwa shekara bakwai. Allah subhanahu wataala zai ba su yabanya mai kyau, zai ba su arziki mai yawa, zai ba su kaza. To bayan wannan kuma za a samu su shekaru bakwai, waɗanda za su zo ya kunna ma ƙaddamtun lahunna illa qalilan mimma tusibu, za su cinye abin da aka tara a shekara bakwan nan, wato za a shiga fari, za a shiga yunwa, za a shiga tashin hankali. To sai ba su shawaran me za su yi, ya karanta musu abin da za su yi, su ɗiba abin da za a ci na waɗannan shekarun, sannan sauran kuma fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'khudhu, duka sauran a tattara su a basu a zangarniyoyinsu. Da wannan nema malamai suka ce ashe cikin abin da ke hana ƙwari su shiga cikin hatsi su ci barinsu a cikin zangarniyoyin su, wanda yawa ka asusi, wanda da yawa daga cikin mutanenmu da suke rayuwa arewacin arewa, wato abin da ya shafi Katsina, Daura, Zamfara, Sokoto, Kebbi, suna da wannan tsarin na rihiwa da suke yi. Yawansu sukan bar shi wurin buce ba, rihiwa sukan bar shi haka a cikin zangarniyinsa ba tare da an sissike ba, masara ce ba tare da an bambare ta ba, haka nan akan bar su. Wannan na da yawa lokacin da ake da bukata ai sai a dauko sai a bambare, in na sissikewa ne a sissike. To kaga wannan tsari ne, kuma da wannan tsarin da Annabi Yusuf alaihi salam ya ba su da shi haka bi, Allah subhanahu wataala ya taimake su suka fita daga cikin wannan bakar wahala da suka shiga ta talauci. Sai ga sha Allah ya kuru ƴan'uwan Annabi Yusuf alaihi salam su 11 su ma sun zo suna neman a musu awo, a inda Allah subhanahu wataala ya hada Annabi Yusuf alaihi salam da ƴan'uwansa. To tsakani da Allah da yawa daga cikin abubuwan da ake yi za ka kalla, ko da ba harkar tattalin arziki ka karanta ba, amma Allah madaukakin sarki ya baka tunani, fitra ta ɗan adam, mutum zai fahimci cewa da ya gogewa ta yau da gobe ƙwarai da gaske, mutum zai fahimci cewa akwai sakaci da yawa da ake yi a game da tattalin arziki a irin ƙasashenmu waɗannan da ake ce musu ƙasashe masu tasowa. Za ka ga ba a da wannan tsarin. Wani masani yana ban labari ya ce ya taɓa karantawa akwai shekarar da ƙasar Amerika, ka duba girman ƙasar Amerika, ita abin da take shi ne ita noma za ta tana dabo da manomanta duk abin da suke da bukata, taki a sassauta shi, duk da su wannan takin ma na kimiyya, takin zamani ba su cika amfani da shi ba, har yau Amerika ba a cika amfani da takin zamani, wannan takin da ake cin shi na zamani ba su cika amfani da shi, har yanzu takin gargajiya Amerikawa shi suka fi amfani da shi. To akwai shekarar da gwamnati ta zuba kuɗi ta taimake su da taki da duk abin da ake bukata, yawa aka sassauta kuɗaɗensu, ana gamawa gwamnati ta siye ta je ta aje a rumbunta,
sai ga wata shekara ta zagayo su masanin tattalin arziki na America sai suka zo sai suka ce wa shugabannin America a fasani fa mu ma zai kare gwamnati ta ce saboda ne aka ce saboda yanzu tana da abinci kowa na da abinci to abin da gwamnati ta rika yi shine sai ta ɗiban wannan abincin tunda su ba su da ba Allah bane a ransu aka rika zubawa a teku ana zubar da masara a teku wannan ne masani yake faɗa mu wannan ba ni na kan saboda an rage wanda ake da shi manoma kuma su ji a jikin su cewa ana da buƙatar su noma mana to kaga wannan wata dabara ce ta su ko daidai ce ko ba daidai bace su dai sun gada kuma ta ballan da su to daga wannan bai karya gwiwar manoma a wannan shekarar suke noma ba to tsari babban aiki ne al'umma ta zama tana da tsari a game da abin da ya shafi tattalin arzikinta abin da ya shafi tunani tun asali gwamnati ta sawa mutane ba faɗi a baki ba bayan abubuwa sun lalace wannan kila in mun zo cikin shawarwari na tattauna akan sa ba gwamnati sai abubuwa sun lalace ba sai ta fito tana faɗa wa mutane cewa ita ba ta da aikin da za ta ba wa mutane a tun asali ai tarbiyyar ƴan ƙasa su ji a ransu aikin gwamnati ya zama shine ƙarshen abin da za ta nema sai idan mutum ya rasa abin da zai yi sai ya ce to je ka koda aikin gwamnati kai ba a ɗauka cewa aikin gwamnati shine asali kowa ya manne ya zama kaska a jikin shanu kawai yana tsotsan jini na gwamnati ba gwamnati ke tsari kuma wani abu ne wanda gayi nan ƙasashe su suna yi mutum kowa ya ji a ransa cewa ya tsayi da kafafuwansa gwamnati ababen da za ta ci gaba da wa mutane su ne manya-manyan abubuwa na buƙatar rayuwarsu abin da ya shafi iliminsu abin da ya shafi lafiyarsu abin da ya shafi harkokinsu na tsaro da abin da ya shafi tattalin arziki da dabarbaru da za a kawo na ci gaba da ƙasa amma abin da mutum zai riƙa siyan abinci kullum da shi a gidansa da abin da zai riƙa ciyar da iyalansa to ya ji a ransa cewa mas'uliyarsa ce kuma gwamnati ta taimakawa mutane wajen buɗe musu hanyoyi da samar da dalilan da za su sa ba sai sun dogara da ita ba kuma wallahi abubuwa ne ga su nan a fili wallahu a'lam sai ke ta mamaki dan mutum ba aikin shi bane ko ba a cikin su yake ba sai ta mamaki sai ga dai ga waɗannan dai abubuwan da za a gwada su to kila da an ci nasara kai ba ma kila ba da izinin Allah za a ci nasara amma sai kai kaman Allah subhanahu wataala bai haskaka wannan da wasu shugabanni sun fahimci abin da ake ba sai rayuwa kawai ana ta tafiya ba a san inda za a tafi ba sai daga tattalin arziki cikin tsayawa ai tsari game da shi to dole a shiga cikin musibi dole ne a shiga cikin musiba wannan babu makawa duk kasar da ta shiga musiba to wannan yana cin abin da yake jawo mata bayan waɗancan sabubban guda biyu musamman abin da ya shafi tattalin arziki da karyewarsa da kuma lalacewarsa da yaɗuwar yunwa da talauci da mayata da tamuwa a tsakanin al'umma wannan sabubban manya-manya guda uku malamai sun nassanta su jarabawa ta Allah subhanahu wataala domin ɗaga darajar wasu jarabawa domin mutane su ji a jikinsu su gyara jarabawa ta su a kan kansu suka ƙi tsarin da za a yi domin ka su shiga cikin jarabawa waɗannan su ne sabubba manya-manya guda uku da malamai suka ambace su waɗanda suke jawo su akwai ƙanana za su fito a shawarwari
to sai mu tsallaka yanzu babi na magana kan to ina mafita
to mafita gaskiya tana da yawa mafita ta farko ita ce dukkaninmu kowa ya zo zai ikirafi cewa mun saba wa Allah rayuwar da nake ba ita Allah subhanahu wataala yake buƙatar mu kowa ka tamkowa da zai ma kansa adalci wani azzalimi ne a gidan shi ya san iyalansa ba sa jin daɗin sa iyalai yake da su amma ba wanda ya tsare ma haƙƙinsa a cikin shi tsakanin matansa da ƴaƴansa ya tozarta waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa su ne fabda bi man ta'u su ne za ka fara kula da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa li dirhamu ce ina da dirham ne ce ka saddaq bihi ala nafsik ce kai sadaka akan kanka da wannan dirham kamar misali mutum ya zo ya ce wa man ya ce wa wani ina da 1000 ya ce ku jinka shi abinci da ita sai ya sake cewa ina da wata ni dirhamun manzo sai ce ka saddaq bihi ala ahlik ce ka kula da iyalanka da shi
na'am
kula da iyalanka to azzalimi ne a cikin gidan shi abin da ya cancanta kuma ya sani amma shine mutum na farko kila ya yake buga ma gidan radi ya zazzagi shugabanni ya ci musu mutunci amma da zaka je gidansa kaga irin rayuwar da yake da matarsa ko matan shi ko ƴaƴan shi kare ba zai ci ba to kaga wannan dole ne mu koma ga Allah subhanahu wataala wani azzalimi ne a makwabtaka azzalimi ne a makwabtaka in mutum yana da abun hawa akan makalla kaga irin yadda ake yin abubuwa na san zuciya mutum kawai sai ya zo ya kafa abun hawa a tsakiyar titi yana fira da wani idan abin da ya shafi makwabtaka ce mutum yana gini sai ya zo a sauke masa tifa haya shi hangul biyu kawai ya cika titin mutane da shi kuma ba wanda ya isa masa magana ya zuba dutse ya zuba kasar kwaba siminti a nan kawai tsakiyar titin mutane kuma bai jin ya yi laifi bai jin wani hakki na al'umma ya ɗaukar wa kansa a cikin ransa wannan fa abin da ya shafi ya ka junanmu kenan goban da mu'amalarmu da Allah malam mutum ya kalli shirka yadda ta yadu a cikin mutane shirka ta kudurcewa a zuciya shirka baki karamar shirka da babba hada Allah subhanahu wataala da wani kwace haƙoƙin Allah subhanahu wataala a ba wasu a cikin al'umma murya neman suna neman shahara yin abu ba dan Allah ba duk a cikin al'umman mu ga muna wajibin mu ne abu na farko shine ɗan uwa kowanne ne yi tirafi da kansa abinda Allah subhanahu wataala yake bukata kenan ne da mun yi zunubi shi yasa sayyidul istighfar yake kowanne istighfar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da sayyidul istighfar shine jagoran dukkan wani neman gafara da mutum zai a wajen Allah subhanahu wataala saboda ne akwai itirafi da cewa kai abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi ya Allah ina yadda da cewa ka min ni'ima ya Allah ina bayyana karara cewa na saba maka ka min ni'ima amma ban yi amfani da ita yadda kake so ba to wajibi ne mu dawo mu tuba malaman mu suka ce kuma abinda ake bukata kamar yadda Allah ya ba mu umarni cewa ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha mu tuba zuwa ga Allah tsaftataccen tuba malamai suka ce tsaftataccen tuba shine wanda ya cika sharuɗa guda hudu zuwa biyar ko shida ma na farko shine al-istighfar bil lisan mu buɗe bakin mu harsunan mu su saba da tuba su saba da istighfar yawan surutai yawan kwakwazo surutu fita gidan rediyo akan gwamnati ce kaza gwamnati ce kaza ka ba da shawarar da ba iyaka ba za ta wuce wannan surutun da kai ba ba wanda zai ji ka kai ihun kashi kenan ka faɗi sunanka ka ce kai dan unguwa kaza ne me maka fira ya rubuta shi kenan an tsaya na baka ce Allah ya ce ba baka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba kai ibace ibacen ka kenan ba wanda ya ji ka ka dawo maka kuma ka ci gaba da shan wahalarka ko mu saba wa bakunan mu da istighfar tuba wa
a maimakon wannan cece kutan da ake ta yi a rediyo akan da ake ce musu kafafen sadarwa
na zumunta
a majalisan fira
bari
wani ma a dauko akan majalisan karatu
bari
a saki littafin ya kankara dan wannan dibe da wata
bai da wani tasirin da yake abin da ya kamata na farko shine istighfar cewa Allah madau tasirin istighfar ko yana da yawa kara annabi muhammadu alaihi salam abin da ya fada wa mutanen sa kenan fa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara amsar sa yusil sama alaikum midaa wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara duk halin da nake ciki wannan ayata fada mafatarta da kuma istighfar annabi muhammadu alaihi salam yace na ce wa al'ummata istaghfiru rabbakum ku nemi gafara ubangijinku ku ce Allah madaukakin sarki ka gafarta mana ka wanke mana zunubanmu ka share mana zunubanmu innahu kana ghaffara domin Allah subhanahu wataala shi ya kasance mai yawan gafara in kuka yi wannan jawabin sa yursilis sama alaikum midraba zai saukan muku da ruwan sama daga sama mama za a rika zuba ruwan sama ne amfani a cikin bayan nan yumdidukum bi amwali zai dada muku dukiya dukiya kuma sai aka saka nakira domin a nuna cewa mai albarka ce ko yumdidukum bi amwalin ay mubarakatin ki bi amwalin tayyibati bi amwalin hasanati bi amwalin kathiratin nafi'atin mufidati in zai dauka masu yawa zai kare ku da dukiyoyi waɗanda suke masu albarka masu amfani وبنينا sannan zai ba ku ƴaƴa waɗanda za ku yi alfahari da su ba ƴaƴan Allah ba na ba a'a ƴaƴa waɗanda kowa ke son su ba ƴaƴan ana shirya ba
kurrata ainihin
kowa wanda za su sanya ran mutum in ya gan su kun wani ya gan su zai ji dadi a ce ai ƴaƴan wani ne sai Allah zai ƙara muku albarka yaj'al lakum jannatin ƴaƴan kirki yaj'al lakum jannatin sannan Allah zai sanya muku gonaki wanda za ku samu yabanya da ƴaƴan marmari fruits da ababen da suke vegetables ku ci wanda za su ƙara ma jikinku lafiya su gina muku jikinku yaj'al lakum anhara sannan ba za ku samu kwakwaruwa ba ba wani layin da za ka je ka ga ana yawo da jarkoki ana saida ko bukitai mata na kwana
a bakin kwakwari
ana juyawa ta zo ta balle sa taya aiwa duk ba za a yi wannan
wa'anda ta tura keken ruwa ga ta ba birni ga kauye
kwarai to ba za a yi wannan
cikin unguwanni na manya
da kwarai unguwanni da suke unguwanni rakiyoyi ka san ta ana wahalar ruwa
ta fi ka tafkan gidaje amma ana yawo da ruwa a jarkuna ana siyarwa
da gaske kwarai to ba za ku samu wannan annabi ne ya faɗi wannan kuma Allah ya bamu labari a matsayin cewa mu ma shari'ar mu ba kai an bamu labari bane wannan shar'u man qablana ne amma shar'un lana an kawo mana ne a matsayin hukunci cewa mu ma idan wannan matsalar ta afku da mu irin wanda ta afku da mutanen annabi Nuhu alaihi salam to mu ma abin da ya kamata mu dauka ne kenan ne istighfari shine abu na farko a karkashin tuba mu tuba ne istighfari na biyu shine na farko al-nabiyyu al-iqla'u bil abdan duk zunubin da nake yi to mu janye mu je mu jikunkunan mu da suke saba wa Allah su bai kowa ya san saban da ke wani saban shi na baki ne bakin shi ne shine sharri to ya sawa bakin shi sakata ya sawa bakin shi kwado ya kulle dam a game da fadin abin da ya san ba alkhairi bane wanda kuma ba abin da yake jawo masa sai zunubi wani gaban hannu take masa shi ba abin da zai gani bai dauka na wani ba wani da hannun yake zauna ya ƙara abin da ba haka yake ba cin amana ta hukuma cin amana ta kasuwanci cin amana ta kwadugo an ba mutum kwadugo ba yayi abin ba zai abin da ya kamata yayi ba duk waɗannan al-iqla'u bil abda mu daina yi da jikunkunan mu yadda cewa saban da nake mun bai in muka yi wannan mun samu shar'i na biyu na at-tawbatun nasuha sannan ne yake tarki al'audi bil janan a zuciyar mu ji a ranmu cewa Allah madaukakin sarki mun dauka maka alƙawari ba za mu koma wannan zunubi ba kamar inda mai akhbari nan ƙasa yake faɗa mana wanne yato Allah ya uda ila zambi kima ba fi alaihi min umri mutum ya ji a ransa cewa ya dauki niyya ba zai sake komawa wannan saban da ya aikata ba in har Allah zai sake raba shi da wani zunubin to ba wannan ba ya ji a ransa wannan abu na uku kenan shine a zuciyar mutum ya ji wannan cewa ba zai sake komawa wannan zunubin ba sannan na hudu mu fara kace sayi ilhilla niyagun abokanai mutum ya zama ya kaurace musu waɗanda suke zuga shi abokanai kala kala ne yanzu wani abokin shi ba mutum bane waya ce ita ce abokiyarsa da ita yake rayuwa ita ce duk saban Allah da yake a ciki ai yake da ita yake ya kalli batsa ya tura batsa ya faɗi maganganu waɗanda ba su da kyau mutuncin masu mutunci ya ɓatanci ya yi zagi ya ƙazafi duk waɗannan da waya ake yi ya yafi ce ya kune duk
wani wani don mai gitin ɗan yawo ya saci kuɗin mutane
ko ya kama account ɗin wasu ya hace in wannan ƴan dandatsar ya riƙe shi ya je shi mutuncinsa da shi ko ya tura batsa a makofinsa mutanen da suke hudda da shi su ga cewa shi ya tubo ko ya roƙi ya ce an ci a bada kuɗi duk yin waɗannan abubuwan duk suna cikin waɗannan abubuwan ruwa to shar'i na hudu kenan na tuba bai yiwuwa mutum ya bar sabo amma yana tare da abokanan da yake sabo saban Allah da su sai sun sake mai da shi ruwa
ma'ana akwai na fahimta mala akwai mutanen da waɗannan wayoyin ba su da buƙatar
su sarai ba buƙatar su ba abun da yake inda hajjirinsu ya kamata a musu in akwai gwamnatota wanda suke kula da tarbiyyar mutane akwai mutumin da za a mai da shi mahajiri a game da wayarsa a sa masa shamaki tsakanin shi da wayar shi a ce in aka gan shi da waya ko a ɗaki za a sa mishi waɗanda za su kula da shi aka gan shi da waya sai an ɗaure shi
wannan shine maslaha gare shi
kwarai saboda ba ta da alkhairi a hannunsa ba ta da shi kwata kwata wannan shari'i na hudu kenan na tuba a ƙarƙashin abu na farko da zani a matsayin mafita kowanne mai yadda ya tuba wa Allah subhanahu wataala na biyar shine raddul mazali duk wanda ya san ya zalunci wani ya mayar masa zaluncin da ke tsakani in kuma ba abin da zai iya mayarwa ba ne ya ji masa sadaka masa sadaka in mutuncin shi ya ji ya je wani wajen da ya ci mutuncin shi ya je ya gyara masa mutuncin shi ya wanke shi ya ƙaryata kansa cewa abin da ya faɗi game da wannan nan ko ba gaskiya ba ne ƙarya ne don Allah mutane su yi
Allah ga su mara za mu sake daɗe ka a cikin lokacin dan kada mu shiga cikin haƙƙin
gaskiya
lokaci Allah ya so a darasi na gaba sai mu sake wayewa wannan magana musamman abin da ya shafi sharadin tuba din nan mu sake wayewa so ta ida dan ƙara yi musu dajiya da ƙarin bayani dan na ganin sa da muhimmanci kwarai wajen samu da al'umma mu mutunta wasu kallon mu da sauraron mu ina sake ba ku uzurin cewa lokaci ya mana halin nasa saboda haka za mu dakata a nan sai mun sake haɗuwa da ku a mako mai zuwa da irin wannan lokaci da ganin cewa mai albarka za ku sake jin mu da ci gaba da wannan tattaunawa tare da malamin mu malam Bashir Ali Muhammad Allah ya saka mu alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullah
mun zaman ci so ga minti da lokaci
Allah ya saka mu alaikum ban ma zan shi sai da dan waiwayo ne yana gani.